sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake yin gargadi ma shugaban Rasha Vladimir Putin bayan da ya kira shi ta wayar tarho jiya Asabar game da abin da ya kira sakamako na gaggawa kuma mai tsanani da zai biyo baya. Muddin Rasha ta afka ma Ukraine bisa ga wata takardar bayani daga fadar White House. Biden da Putin sun tattauna kan wannan rikicin yayin da zaman tsattsarke ci gaba da karuwa saboda ana ganin Rasha ta shirya afkawa ma Ukraine. Rashar ta ci gaba da ƙara sojoji baya ga wajen 100,000 da ta girke tun farko a kan iyakar Ukraine cikin watannin baya-bayan nan. Bayan tattaunawar, Yuri Ushakov, mai bayar da shawara ga fadar shugaban Rasha ta Kremlin kan harkokin waje, ya ce Biden ya maimaita kusan duk abubuwan da ya yi tayinsu ne a watan Janairu game da batun tsaro da Rasha ta nuna damuwa a kai. Sojojin Faransa masu yaƙi da masu da'awar jihadi sun kashe mayaka 40 a Burkina Faso waɗanda ke da alaka da munanan hare-haren da aka kai wannan satin a makwabciyar ƙasa ta Benin, inda cikin waɗanda abin ya rutsa da su har da wani bafaranshi a cewar sojojin a jiya Asabar. Rundunar sojin da Faransawa ke jagoranta a yankin na Sahel a cewar majiyar ta soji ta yi amfani da kayan aikinta na gano bayanan sirri daga ta sama wajen gano inda mayakan da suka kai hare-haren suke. Ta kai masu hare-haren jirgin sama ta kashe masu da'awar jihadin 40. Bafaranshin na daga cikin mutane 9 da aka kashe a wannan satin a hare-hare 2 da aka kai a gandun dajin shakatawa da kallon namun daji da ke wani lungu a arewacin Benin da ke iyaka da Nijar da Burkina Faso masu fama da rigingimu. Shugaban gwamnatin mulkin sojin Sudan Janar Abdel Fattah al-Burhan jiya Asabar ya yi watsi da barazanar kakaba musu takunkumi da kasashen yammacin duniya suka yi, sannan ya ce ganawar da aka yi tsakanin jami'an gwamnatin Isra'ila da na Sudan wani bangare ne na wata yarjejeniyar tsaro kuma ba ta da nasaba da siyasa. Burhan ya jagoranci juyin mulkin soji a ranar 25 ga watan Oktoban bara, wanda ya kawo ƙarshen haɗin gwiwa tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa wanda aka tsara da zammar kaiwa ga zaben gwamnati a demokradiyyance. Juyin mulkin dai ya janyo zanga-zangar da aka shafe watanni ana yi da kuma suka daga yammacin duniya. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce suna duba jerin zaben da ke gare su na mai da martani kan kashe masu zanga-zanga 79 ɗin bisa ga adadin da kafofin lafiya suka bayar da kuma gurgunta matakan kaiwa ga samun gwamnatin farar hula da aka yi. Zanga-zangar da direbobin motocin da kun kaya ke yi kan wajabta rigakafin corona da aka yi, wadda aka fara daga Ottawa babban birnin kasar Canada ta kuma bazu zuwa kan iyakar Canada da Amurka, ta fara yaduwa zuwa Turai da wasu sassan duniya. 'Yan sandan Canada sun fara kokarin kawar da masu zanga-zangar da safiyar jiya Asabar bayan da suka katse gadar Ambassador Bridge, wadda muhimmiyar mahaɗa ce tsakanin kasashen biyu. Rahotannin kafafen yada labarai na nuna cewa rigimar ta lafa bayan da 'yan sanda suka rarrashi masu zanga-zangar don su kawar da motocinsu bisa raɗin kansu. Mun yaba da haɗin kan da masu zanga-zangar suka bamu a daidai wannan lokacin, kuma za mu ci gaba da mai da hankali kan hanyar warware wannan takaddama cikin lumana. Abinda rundunar 'yan sandan Winsu ta rubuta kenan ta kafar Twitter, ta ƙara da cewa babu wanda aka kama. Wasu mutane da ake kyautata zaton mayakan Al-Qaida ne sun yi garkuwa da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya 5 a kudancin Yemen, a cewar jami'an gwamnatin Yemen a jiya Asabar. Jami'an sun ce an sace ma'aikatan ne a lardin Afyan da ke kudancin ƙasar da daren ranar Juma'a, sannan aka kai su inda babu wanda ya sani. Sun hada da wasu 'yan Yemen guda 4 da wani ɗan ƙasar waje. Muna sanar da wannan batu, amma saboda wasu sanannun dalilai ba za mu ce komai ba. A cewar mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephane Dujarric kan batun sace mutanen bai yi ƙarin haske ba. Shugabannin kabilu sun ce suna kan tattaunawa da waɗanda suka sace ma'aikatan don a sako su. Sun ce masu garkuwa da ma'aikatan sun buƙaci kuɗin fansa da kuma sakin wasu mayaka da gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita ke tsare da su. Manyan tambayoyin da aka yi ta yi a gasar Olympic ta birnin Beijing a jiya Asabar kusan ba su ma da alaka da kowaye zai ci lambobin zinari shida da suka rage. Musamman ma da yake har yanzu ba a tantance makomar Camila Villiardi, yar shekaru 15 mai wasan skating ba. Shin ko za a amince yar rashar ta shiga gasar bayan gwaji ya nuna ta yi amfani da sinadarin da aka haramta? Shin kwamitin gasar Olympic na Rasha zai iya kare lambar zinarin da ta taimaka aka ciwo a baya? Manyan batutuwan bincike ma sun kunno kai bayan da wata tsohuwar 'yar wasan Olympic ba Amurka ta yi zargin cewa tsohon kocinta da wani ɗan kulob ɗinsu sun ci zarafinta, kuma dukkaninsu biyu suna wurin gasar ta Olympic a Beijing. Hatta 'yan ƙasar Canada da ake musu ganin masu haba-haba sun shiga rikici. Takaddama ta kunno kai bayan wani hukunci mai sarƙaƙiya da alƙalan gasar ta Olympic suka yanke.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kan maudu'inmu na illar da sace-sacen ɗalibai ke yi a makarantu, musamman a arewacin Najeriya. Na'urar magana yana hannun Sa'idu Sambu Kaftan. Gare ka, Sa'idu.
To, farko kafin je ga irin aikin da nake, za mu fara da mafita. Mafita ita ce mun ce ba za a rufe makaranta ba a buɗe. To, lalle tunda ana cewa jami'an tsaron Najeriya sun kasa, muna yawan ji ana faɗa cewa ba su da yawan da za a rarraba su, mu kuma mun matsa sai an maida yara makaranta. To, dole ne idan ba za a ɗebi sabbin ma'aikata ba kamar da doctor ya faɗa, ko kuma ma'aikatan da ake ɗiba ana sa su ne ba wai dan suna so ba, ba su da kishin ƙasan balle al'umma ake sa su a aikin shi sai abin ke lalacewa. To, a ɗebo akwai 'yan sa kai ko wanda suke da kishin ƙasa ko suke da kishin yankin, wanda a ba wa jami'an tsaro wanda suke da kishin Najeriya ko suke da kishin yankin a yi musu horo kamar yadda muka dan gani kamar civilian JTF wanda aka yaba. A kowace jaha a samu adadin kamar kididdigan da doctor ya faɗa, a horar da matasa wanda suna nan suna faɗa cewa suna so su yi. Kowace makaranta a tabbatar da an saka jami'an tsaro wanda yawan su yafi karfin kowane makaranta. In aka ce wai babu mafita, to yara ba za su yi karatu. Wannan shine mafitar da za a yi. Dole a shigo da waɗanda suke son a yi tsaron, suna nan wanda ba jami'an tsaro bane, amma tunda ba su da basira na aikin tsaro, sai a horar da su. Jami'an tsaro da suke da kishi kamar da na faɗa, su horar da su, a tara su a cikin makarantu. Kada a ci gaba da irin abin da aka yi, wanda ya kamata tarihin duniya ya rubuta ta'addanci da aka yi mafi muni, wanda aka ɗebi yaran Islamiyya salon tanko sai kai kwana 88 a Islamiyya. Duk duniya ana gani da irinmu da muke cewa muna fafutukan yara, da duk wani wanda yake duniyar ne yake cewa shi mai kare haƙƙin yara da ilimi ne, duk naga kasawanmu. Domin irina nakan shiga ɗaki in je in kwanta in rufe, ƴaƴan jama'a suna jeje a kulle. Haka kuma duk mai tafiya da jiniya ko wanda yake jin shi wani ne a ƙasar ko a duniya ke kare haƙƙin yara, mun ga gazawansu. Saboda haka wasu da security ake tsaransu, wasu kuma da masu gadi, ƴaƴan jama'a kwana dan shi ƙasa da shekara 10 kwana 88 a jeji, kana nan kai wani irin kare haƙƙin yara kake? Saboda haka muna da yi iya inda zamu iya. Sannan a gaba mafita, muna samun yara waɗanda yanzu biological parent ɗinsu, iyayensu na jini suke labeling nasu, suka mai da su, suke nau'in bautar da su, ba kuma dalili ba, talauci da bala'i da masifa da rashin tsaro da ya jefa su yasa suke bautar da 'ya'yansu yanzu, saboda ba su da mafita, su tura su bara su kama mu fada da ƴaƴansu ba wai ka kai yaro yanzu wajen wai mai reno ko kuma ya kula shi ne a'a iyayen suke bautar da su da na fada a baya 2009 zuwa yau shekara 12 miliyoyin dan gwamnati a statistic na gwamnati ko a sashen gwamnati na cewa dubbunan mutane mu kuma a ganin mu miliyoyin jama'a daga arewa sun fada halin haulayi talaucin nan an kirkira musu ne wannan rashin makarantar arkin kira akwai wanda tayi magana a baya kan cewa akwai wannan abun kaman programming ne shirya ta akai domin ana cewa da awaki da waye ta fada dazu a rage to ana kan ragewa amma abinda zan fada wallahi ko sun diba ko basu diba ba wallahi sai an kai yara makaranta domin bara mu zama kidahu mai ba a ce yara bara shi karatu wallahi bara mu yadda ba saboda haka kuma ba mu roƙon gwamnati dole sai an yi kuma babu wanda zai zo yayi ministan ilimi aiki dole minista kowanne ma'aikacin Najeriya na da alaka da kowanne saboda haka ba wai ana ci ba sakin layi muke mu ce minista sai ya kawo tsaro ba wakilan da suke kula da sashen tsaro je ya zauna da su ya ga me suke kuma ya gwada wa al'umman wannan yankin matsalar da ake fama ga irin hobbasan sa su karkatar da aikin su kashi 80 koma arewacin Najeriya domin waɗannan mutanen da yankin na ba dabbobi bane su dole ne a dawo Hajiya dan bani minti daya sannan waɗannan yaran da ake ta kashe iyayen su akwai statistics da ya kamata gwamnati ta duba a Najeriya da abu ya faru akwai mafita da aka musu saboda haka ana kashe yara ana kashe iyayen yara tsawon shekara 12 ba a san adadin yaran da ake kashewa akwai orphans marayu vulnerable suna nan yara suna nan daga maraici sun dawo marasa galihu saboda haka idan an kashe mutum miliyan a arewa wallahi na rantse da Allah an san adadin su idan an kashe malam wani mata ɗaya da yaya biyu malam wani ko Mr. wani da yaya hudu adadin idan aka je akwai matakin kansila chairman local government dan majalisan jaha dan majalisan tarayya senator gwamna shugaban kasa idan an zo an ce jihohi 36 da Abuja da 7 da Abuja 7 local government 714 ga ward duka sun yi sai ba san wanda ake kashewa ba za a bar mana marayu da marasa galu su cika arewa ne su taso sai bindiga suka sani an yi introducing kwaya a arewacin Najeriya wanda kwayan nan ya zama illa wa ƴan arewacin Najeriya mata na sha yara suna sha sannan kuma a duniya yanzu ka sha giya kamar nishadi ne kwaya ita ce masifa kin taba gani a duniya an ce idan ka sha giya wani laifi ne kullun an za a fitar da statistics na shan kwaya ranar a June da ake bikin ran ta'ammali da kwayoyi na duniya kullun gidi an ce jigawa Kano ake shan kwaya mutanen mu har yanzu
ace can kadai ba
Hajiya ina kalubalanta a ta malaman mu da pastocin mu na arewacin Najeriya yanda suka yi bacci akan kwaya ya kamata a yaki wannan masifa domin idan ba a yaki kwaya ba wannan masifa ba za ta kare ba yara suna kallon abubuwan da yake faruwa
tsaya mun gode
haka haka ne
kan mu kauce daga maudu'i
wannan gaskiya ne
in ka ce a yaki kwaya
haka ne
ka kawo wani maudu'in ne daban
wannan gaskiya ne
wani zamun nemi lokaci mai zama nan musamman akan wannan
to insha Allah
to yanzu ina so in tambayi babban sakatare
da
ma'aikatar ilimi ta jihar Kaduna
ta
akwai wani kokari da kuke yi ne na hadaka da kungiyoyi da ire-iren su da kai ku zage so wajen magance waɗannan matsalolin da aka shimfiɗa a yau
to na farko dai ina fa zan fara ga jajantawa iyaye wanda suka sanci kansu da kuma mu ga baki da wanda al'umma bin ne shafi mu muna ƙara bada hakuri da wannan abu yanda yake faruwa na biyu kuma muna godiya da shi kanshi daktar yanda yake ba wa gwamnatin jihar Kaduna da irin kokarin da take yi da shugaban Muhammadu Buhari da shi ma irin tashi gudunmuwar da yake bayarwa wurin yaki da wannan ƴan ta'adda kuma duk mun ji korafan da ƴan gwagwarmaya da kuma mutane wanda suke wannan wuri suka amayar akan abubuwan da ke faruwa kasan mu gabaki daya ina so in ce dai Malam Nasir Rufai ya fita daban a jihar Najeriya ko kuma in ce a jihohin da suke Najeriya gabaki daya na wurin da irin jajircewar da yayi ta bangaren tsaro na kuma yanda babu jihar da take da ministry wanda take lura da tsaro a arewacin Najeriya sai a jihar Kaduna farko a arewacin Najeriya wanda take dawo da yara makaranta ta cikin program din da ake cewa Besta bayan haka ita kanta jihar Kaduna bayan wannan program din tana da abubuwa da yawa da take dawo da yara makaranta akwai muna da Edu Marshals game da kusan Castilia a Kaduna muna da Edu Marshals wanda yake suna yawo a gari da yanda suka ga yara suna mai da su makarantu bayan wannan akwai programs kala-kala akwai abin da muke cewa GPE multiplier akwai rana akwai programs da ake yi tun daga level na basic education ga baki daya har zuwa post basic da inda zai adawa da waɗannan yara makaranta akwai second chance wanda ake ba mu shi ma second chance program ne na UNICEF wanda ake ba makaranta mata wannan ma'aurata wanda yake saboda sun yi aure sun bar makaranta duk waɗannan programs sun muna da su a jihar Kaduna saboda mu ceto yaran mu danda suka bar aji nagode da wannan tambaya da ake
to mun gode anan da zamu sallama da babban sakatare saboda zai tafiya zai koma jiharsa Alhaji Yusuf gaskiya ba abin da zamu iya ce maka sai dai mu bi ka da addu'a mu kuma yi godiya da ka dauki lokaci ka zo ka halarci wannan taro mun gode kwarai da gaske sai ka ga wasikar mu ta godiya ta musamman daga sashin Hausa na muryar Amurka mun gode kwarai da gaske Allah kai ka gida lafiya nji abokan aiki mun gode sai ka ji daga gare mu insha Allah mun gode sosai to madalla to ci gaba
to na so a ce me tambaya yana zaune
ina yake
a tambayan ka dangane da
inda kace ka sani gwamnati
yauwa waɗannan ba wasu abubuwa ne boyayyu ba tun daga shekara ta 2001 da nake yin bincike a yammacin Afirka da dukkanin kasashen da suke da matsalolin tsaro babu wanda yake daukar nauyi na ko kuma ba wata kungiya ce mai cin gashin kanta ba ni masani ne kuma dan kasuwa saboda haka akwai kasuwanci da yake kai ni kasashen Afirka kuma ina amfani da wannan daman don yin bincike maganar yan ta'adda da cewar masu aikata laifi da nace na sani ina ƙara jaddadawa bana janyewa yanzu bari in bada misali ya kamata ka saurara tunda kai tambaya idan ka je banga a karamar hukumar kauran na moda ko ka je moriki ko ka je dole moriki ko ka je dole kaina ko ka je kaiwa lamba ko ka je tudu a karamar hukumar bakura ko ka je wuya a karamar hukumar anka ko ka je buzu-buzu a karamar hukumar bukuyum ko ka je bayan daki takwas duk waɗannan garuruwan da na faɗa babu inda za ka yi tafiyar kilomita ɗaya baka gama su aikata wannan laifin ba idan gwamnatin jiha ko ɗaya daga cikin gwamnonin nan yana da ikon cewar zai iya ƙaryata abin da na faɗa ya zo ya tasani zan je in kai shi don haka duk inda ina maimaitawa duk inda wani mai aikata laifi yake boye a arewacin Najeriya ko a yammacin kasashen yammacin Afirika na san inda yake dagacin da yake karkashin shi ya san inda yake hakimi ya san inda yake DPO na yan sanda ya san inda yake SS da ke karamar hukuma ya san inda yake ba a boye suke ba in ka zo jihar Katsina bari in dauki kananan hukumomi guda 6 kacal cikin 13 dake da matsala mallam ya ce ya je karamar hukumar Kurfi idan ka je bayan Birci ko ka je bayan Wurma ko tsakanin Birci da Caranci suna nan rike da bindigu ba a boye suke ba in kana so ka zo zan dauke ka in nemi izinin kwamishinan yan sanda cewar zamu je gurin su don bincike ka zo yi domin ni ma ina da waɗanda na sha rubuta musu takardu zuwa ga hukumomin tsaro na jihohi don a ba su dama su je inda masu aikata laifin nan suke don su yi musu sosai su yi bincike ai masu bincike ne ake yi wanda dole ne sai an samu yanda za a iya ta wannan hanyar aka samu alaka shugabannin tsaro wanda suka bar aiki wanda suke jina sun san rawar da na taka tsakanin gwamnatin Najeriya ta tarayya da yan Boko Haram dake arewa maso gabas bana boyewa ba boye nake yi ba kuma duk jihar da na je ne bincike kan ba jihar sai na nemi hukumomin tsaro da hukumomin gwamnati na ba su bayanan abin da na zo yi da abin da na yi sannan in yi gaba
to kai me security
ba ina zuwa zan baki ansa tunda ke ma kin zo da wata tambaya ina ba ta na ba da ansan ka so idan ka je karamar hukumar Jibiya akwai yankuna akwai mazaba guda 9 cikin mazabin kananan hukumomin Jibiya ko wanne hedo kwatan karamar hukumar ba inda za ka yi tafiyar kilomita 1.5 baka tarar da inda masu rike da bindigu suke ba idan ka zo karamar hukumar Batsari bayan Wurma suna nan bayan kai abin nan Wagini suna nan bayan Mallamawa Yoyo suna nan bayan Faru suna nan da sauransu idan ka tafi karamar hukumar Zurmi suna nan a yankin Kwashabawa da Mayasa da Gidan Jaja kuma in ka zo karamar hukumar Binnin Magaji suna nan tsakanin Shamusalla da Kagara da Binnin Magajin idan ka je yankin karamar hukumar Kaura ka je Mai Lalle ka je Nasarawa Godel su mutanen garuruwan suna jina duk abin da nake faɗa ba boyayyen abu bane ni ina jaddadawa ina maimaitawa cewar na san inda suke bana jin tsoron kowa bana shakar kowa yazo ya tambaye ni zan kai shi inda suke ba boye suke ba su ba boye kansu suke yi ba inda kuma suke a boye misali idan muka dauki yankin jihar Kebbi tsakanin jihar Kebbi da jihar Kaduna da jihar Niger da kuma jihar Katsina idan muka dauki kananan hukumomi guda 9 duk wanda yake yankin a matsayin jami'in tsaro ya san cewar masu rike da bindigogi na ba gaira babu dalili suna da
mulki fiye da shi.
Karamar hukumar Dandime akwai garuruwa guda 33. Idan kana so in ka samu lokaci ka zo zan baka su a rubuce. Karamar hukumar Faskari akwai garuruwa guda 12. Suna nan ba boye suke ba. Idan ka je ka dauki karamar hukumar Dandime, ka je Magaji Wando, ka je Tumburkai, ka je Kuli-kuli da sauran makamantan su. Garuruwa ne waɗanda da ƙauyuka da Katsalle da sauran gurare waɗanda lokaci ba lalle ya bani dama in dinga fadan su ba. In ka je karamar hukumar Sabuwa, tsakanin karamar hukumar Sabuwa da karamar hukumar Faskari da karamar hukumar Tsafe da karamar hukumar Binnin Magaji da yankin Dogon Daji, daga nan har ka je su Koli, su Dan Sadau da sauran ƙauyukan da suka hada yankin Dan Sadau da garin Getso. In na ce garin Getso ba ina nufin Getso tawa ba. Akwai Getso guda uku a Najeriya. Akwai ɗaya a jihar Kebbi a karamar hukumar Dandi, akwai ɗaya a karamar hukumar Gwarzo a jihar Kano ita ce tawa, akwai ɗaya a karamar hukumar Kauran Namoda a jihar Zamfara. Saboda haka Getson da nake magana waccan ta wacce take tsakanin karamar hukumar Riba da karamar hukumar Tsafe da karamar hukumar da wani yanki da yake da ratsi wanda yake zuwa ya haɗe da karamar hukumar Shanga da karamar hukumar Rijo a jihar Niger. Idan ka je jihar Niger, kananan hukumomin Kagara da Tagina da Rafi da sauransu, ƙauyukan da suke ba boye suke ba. Na san guraren kuma waɗanda suke shugabanci a gurin sun san suna nan. Sun san su. Duk wani jami'in tsaro, shugabannin jami'an tsaro da suke aiki a guraren sun san da su, sun san inda suke. Maganar alaka tsakanina da jami'an masu aikata laifi a cikin daji, wannan bai zo da wani abin mamaki ba. Saboda ni aiki na shekara da shekaru shine bincike. Tun abin nan ana yin shi a ƙauyen Kayo, nake bin hanyoyin da jami'an tsaro ba sa iya bi. Kuma ba ina bi saboda gadara ko dan na rike da makami ba. Ina bi don na sa kaina ina son in dauko bayani yanda yake.
Da waɗannan bayanai na masanin harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso, za mu dakata a yau. Mu tara a makon gobe idan Allah ya yarda. Godiya ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu wuni lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na Rayuwar Binne, muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam, ko menene sunanka?
Muftari.
Malam Muktari. To Malam Muktari, kaman daga wace jiha kake a Najeriya?
Ina jihar Kebbi.
Okay, daga jihar Kebbi kake? A cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma?
Ina karamar hukuma a birnin Argungu.
A birnin Argungu. To gashi nan na ga kaman kana sana'ar saida goro ne a nan birnin tarayya Abuja. Wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati, sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i. Me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro?
Gaskiya alhamdulillah, bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu. Bakin gwargwaro alhamdulillah, mun gode Allah.
To ganin cewa kana wannan sana'a ta goro, shin baka yi karatu bane na boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba, ko ba haka ba? Ban yi ba, amma arbi na yi bakin gwargwaro dai na yi kwarai kuwa.
To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja?
To gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki, yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema, suna kuma gida kuma suna samun abin da suka je da shi lahiya.
To wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi, sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba,
don ganin cewa kayi wannan sana'a, ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida a Argungun?
Eh, gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida. Sannan idan a gida ne kaga abinda zaka samu, in kana samu naira 1,000 a wuni, to nan Allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu 2,000.
To yanzu kaman wannan, yanzu wannan goran naka, wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne?
Gaskiya wannan kallan zai kai naira 700,000 zuwa 10,000.
To a rana kuma kana samun kaman a ce nawa?
Eh, to wani lokaci kana ka samu 6,000, 4,000, 8,000 duk kana samu a wuni daya. Wani lokaci zaka samu ma fiye da haka din.
To binnin Abuja wani binni ne mai wahalan sha'ani. In na kai maganar wahalan sha'ani, wahala ne, yana da wahalan sufuri da kuma maganar muhalli, gurin zama. Kaman a ina kake zama a wannan binni na Abuja?
Ina zama a cikin area a Sokoro, wajen AIT Junction. Ina cikin wannan line.
To kaman kana haya ne koko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa?
Yawa, gaskiya ba haya nake ba, ina tare da wasu mutanen mu ne, albarkacin su ne nake samu ma ina zauna a wurin.
To kaman wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida a Argungun?
Na'am, kaman misali irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din, duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi. Wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hakan nan sai in koma gida.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Thank you.
kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.